gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa aiki zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radioan Sarauniya da kuma amfani da Mania FM. Haka kuma muka je Ghana a Kumasi za a iya jin mutu Alpha Radio ko kuma shafin mu kacokan ta yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 31 ga watan Mayu shekarar 2018 maganar kenan. An kirkiro wata manhaja, wato application a turance, wacce mutum zai sauke a wayarsa ta tafi da gidanka don amfani da manhajar wajen kaucewa bin dogon layukan ganin likita a Najeriya.
In za su tsaya su yi tsayin daka su yi da gaske, to abun fa zai taimaki mutane. Amma on the other way round, kuma na za a ce wai za a hada ka da likita, a hada ka da likitan, kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba, kilan ma mutum ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi, yaje yi ma mutum lani a jikin shi, kaga wannan abun bai kamata ba. Su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes, wanga ya kore a wani abu, kana ma magana ya san abun da zai baka, ka aje a hada ka da wani doctor da yake quack doctor ya lallata ma mutum abubuwan da bai kamata ta jikin shi ba.
Haka kuma game da maganar cutar Ebola, ita ma maganar ta taso inda Aisha Mu'azu ta tattauna da ɗaya daga cikin masu kula da harkar shawukan cututtuka a Najeriya.
Ebola cuta ne wanda akwai kwayansa, kwayan kuma an fi samun ta a cikin dabbobi, kuma dabbobin daji muna samun su kamar su biri da gogo da kuma jamagen daji masu suncin kwayan itace.
Sannan yau 31 ga watan Mayu ita ce ranar duniya ta yekuwar a kauracewa ta basu gari. Za mu karanto sakonnin amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. Akwai ma kalamar Ramadan tana nan tafe.
To ai kai tsaye kuma bayan maganar kalamar Ramadan ma bari mu je kai tsaye ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota, inda muka tambaye ku ya kuke ga za a magance dogon layi na jiran likita a Najeriya. To Safina, bismillah.
Sakon farko ya fito ne daga Binta Women Leader Doguwa. Ta ce ya kamata gwamnati ta kafa doka mai tsanani akan duk likitan da ke jan aji da kuma wulakanci wajen karɓar marasa lafiya cikin gaggawa. Saboda a gaskiya wannan matsalar na ci mu talakawan Najeriya to a ƙwarya asibitocinmu.
To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce wallahi har kun tabo mini da wani abu da ya taba faruwa da ni a lokacin da muka kai mahaifinmu babban asibiti mu na nan karamar hukumar Rijau. Abin takeici daban haushi ga jikinsa ya tsananta, amma mun kasa iya samun ganin likita, sai dai kawai nurse, wato masu aikin jinya kenan, waɗanda kuma babu wani katabus din da suke iya aikatawa, wanda a ƙarshe dai sauya asibiti muka yi zuwa na kuɗi. Hakika ya kamata a ce a asibiti guda akwai likitoci biyu ko uku ba wai guda ɗaya kacal ba.
To sai Garba na hali Kamba Kebbi ya ce rashin tausayi da rashin sanin muhimmancin ɗan adam a Najeriya musamman talaka da kuma rashin tsawatarwa gwamnati akan likitocin shi ne ke janyo hakan. Saboda ni kaina wata guda da suka wuce mun yi accident daga Argungu zuwa birnin Kebbi, aka kwaso mu aka kawo mu asibiti, amma wallahi ga mu cikin jini, amma haka malaman asibiti suka kyale mu, wai dole sai an nemo police, alhalin lokacin komai na iya faruwa. Haka malaman asibiti suka kyale mu sai da chairman ɗinmu ya zo, sannan aka ɗauke mu zuwa ɗakin tiyata ba tare da neman ganin police ɗin ba.
To babu ga'ida ba kenan. To sai kuma Maryam Aminu Kano mai da Garko tace assalamu yau da gobe, da fatan kuna lafiya. Hanyoyin da ya kamata a bi wajen takaita yawan tsawon layukan ganin likita a ƙasa ta Najeriya shine a ƙara yawan ma'aikatan lafiya, yadda kowane ƙauye zai samu likitoci mallakar sa a tawo fahimtar kenan.
To, idan muka koma shafinmu na Twitter Usman, yau da Atsalim Muhammad Wan, yace abin da yasa ake shafa tsawon lokaci kafin mutum ya iya ganin likita. Abin gaskiya yana ci mana tuwa kwariya irin yawan adadin marasa lafiya da muke da su ne yasa likitoci sun danyi karanci. Kamata yayi kawai a inganta su.
To sai mu ce mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakonni kuma a biyo mu a cikin shirin.
To kamar yadda muka ce a farkon shirin an kirkiro wata manhaja wato application a turance wacce mutum zai sauke a wayarsa ta tafi da gidanka don amfani da manhajar wajen kaucewa bin dogon layukan ganin likita a Najeriya.
Haka yake to ga tattaunawar wakilin mu wato baban gida Jibrin kenan da yake da likita da wasu mutanen gari ma.
Misali suke da nasaba da ƙananan complaints haka. Kamar ciwon kai ko zazzabi, shi ba zazzabi aka ce zazzabi ya yi ya kunshi abubuwa da yawa. Ko kuma ta yiwu mara lafiya an bashi wani magani ya sha, magani yana bashi wata matsala. Zai iya amfani da wannan manhaja ya sanar da likitan shi akan matsalar da maganin da likitan ya bashi. Haddasa mishi kuma bayan ciwon. Amma yawanci cututtuka suna buƙatar likita ya zanna ya kalli marar lafiya idan akwai buƙatar gwaji ya tura shi ɗakin gwaji a auna jinin shi ko a auna wani abin shi mu akwai buƙatar hoto ko kuma in ka ɗauki ciwo kamar matsanancin ciwon ciki inda likita zai ce marar lafiya ya kwanta ya lallata cikin shi ya dudduba ya gani. Wannan lokacin ma ya duba idan shi ya duba idan shi ya lalle kafin ya dudduba to kaga wannan manhaja tana da iyaka. Za ta yi amfani da cututtukan da ƙananan matsaloli ne wanda ba sai an zo a bincike a kai ba.
Kamar za a iya ce ma wani cutan ma idan ya yi tsanani a shi kanshi mara lafiyan bai da lokacin dangwala waya.
Eh gaskiya ne to ai wani cutan in ya yi tsanani mara lafiya ai ba a cikin hayyaci shi ai. Bai san inda yake ba ma balle magana ya dangwala waya ko ya wani abu wani ma kwance ta maka shi yan to ai kaga wannan ya wuce wannan ya fi karfin wannan manhaja kenan dole sai an dangana da
gaskiya ne to amma likita kake ganin za a taimaka wajen rage cunkoso a asibitocin mutum da kamar shi ne dalilin da yasa aka bullo da wannan manhaja.
To matsalolin suna da yawa kaga dai ba a amfani da kididdiga ya kamata a rika amfani da kididdiga sannan yawan mutane kullum karuwa yake akwai tsari da aka yi na likita ya kamata ya ga yau mutane kididdin mutane. Asibitocin da muke da su sun yi kaɗan in ka kalla asibitocin kuma tsarin lafiya ma ya kamata a dubi tsarin lafiya ta ko na primary health care a ƙarfafa shi da tashi ba kowa in ya taso secondary health care zai nufa ba primary health care
haka
wani ciwon ba sai an kai secondary health care ba wannan matakan uku matakin farko ba sai ka kiya da can babban mataki wato primary secondary da tertiary. To idan za a bambanta waɗannan a kima sun asibitocin mataki na lafiya na matakin farko cututtukan da ya kamata sai su tsaya a matakin farko waɗanda suka zo ƙarfin matakin farko a kai su da secondary wato mataki na tsakiya waɗanda suka zo ƙarfin na tsakiya sai a kai su tertiary wato matakin ƙarshe kowace jiha duba su ga nawa ne population din su wato yawan jama'a. Sai su ga inda ya kamata a kare gina asibitoci sai a gina a ɗauki ma'aikata. Ai ƙarancin asibitocin ne shi yake jawo wannan cunkoson da ake.
Haka. To me za ka ce game da wannan application da aka kirkiro na likitoci da marasa lafiya?
To wannan dai application da aka kirkiro a guna yana da advantage kuma yana da disadvantage. Advantage din shi na farko shine misali yanzu in kamar an kai mutum irin hospital na gwamnati haka kafin a attending my patient sai dauki tsawon lokaci amma in da irin wanga na wurin yanda aka ce sharp sharp za a attending mutum in za su tsaya su yi tsayin daka su yi da gaske to abun fa zai taimake mutane. Amma on the other way round kuma na da ce wai za hada ka da likita, a hada ka da likitan, kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba, kilan ma mutun ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi, yaje yi ma mutun lani a jikin shi, kaga wannan abun bai kamata ba. Su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes, wanga ya kore a wani abu, kana ma magana ya san abun da zai baka, ka aje a hada ka da wani doctor da yake quack doctor ya lallata ma mutun abubuwan da bai kamata a jikin shi ba. In dai za su yi wannan, to da gaskiya za su taimake al'ummominmu sosai da dama, kamar wanda suke can karkara daji su ma ka gan da waya yanzu application kowa yanzu ba wanda ke daji yanzu, kuma idon kowa ya waye,
kana ga ba za su samu matsala ba wajen amfani da application din.
To aguna in sai dai an fara tukun mutum bai zai iya cewa ba, kilan za a iya cewa za a fara abun kuma daga baya kuma a zo haje bai zo ya ci gaba ba, ka ga yi kaman bayi ba, kaman tura gwagwa ruwa aikin banza kenan. To amma dai mu muna so a ci gaba da shi, in aka ci gaba da shi zai maluma amfani, kuma zai maka samu nan gaba da mu amfani.
Wannan hanya ta haduwa da likitoci har ka faɗi ciwar wutanka su duba kuma su baka magunguna, yana da amfani, ba abin da zaka ce ba shi da amfani, kuma ba abin da zaka ce ba shi yana da amfani ko kuma ba shi da amfani, ya danganta akan yanda aka dauke shi. Amma kawai rashin amfanin sa shine mafi yawan ƴan Najeriya da za su iya amfani da wa'annan ko za su so su yi amfani da shi, kaga mutane ne masu karamin karfi. Yawanci wa'anda ke wahala a asibitoci in mun auna zamu ga mutane ne marasa hali. Shi zai sa haka je asibitin har a bata maka lokaci, asibitin ma na gwamnati musamman. To amma idan yau an ce likita ya ce zaka haɗu da shi ko ga yanda zaka bukatar da shi, zaka tarar akwai harka da sai kana da ma wayar da ke iya yin wannan abin na farko kenan. To kuma talakawan da yanzu mafi yawa suke zuwa asibitocin gwamnati ba magana waya suke ba, kokari kowa kaiwa magana zai ce maka kokari ke ga yanda za a yi ci da kansa. To kaga in an duba abin ta wannan fannin zaka ga ba kowa ne zai iya amfani da wannan manhaja ko wannan sashi da zai sauƙaƙa abubuwa ba. Kawai saboda haka babban abin da ya fi ƙarfi gaskiya shine a tabbatar da cewa kokarinmu likitocinmu su daina fita waje, gwamnati ta kawo abubuwan da ya kamata ta kawo don su zauna, kuma kokarinmu a ƙara yawansu, ta nan ne talaka zai dan fari samun sauki. Amma wannan abun yana da amfani, amma fa sai ga mai hali. To shi ne abin dubawa a kai, ba wai ya yi kamar yadda suka ce sun yi ɗin kuma zai abin na, amma kaga likitoci sai sun shaida kansu, kuma kai kanka kai ma ka san ba wannan abin za a yi shi kyauta ba ne. In har likita za a biya likitan da ya duba ka, kaga dole kai ma za ka biya kuɗin wannan biya. To kamar yanzu ne kaga hanyoyin da ake bi na samun takarda ta shaida cewa a duba ka akan inshora ta asibiti, za ka tarar cewa yau ita wannan inshora ta asibiti ba za ta yiwu ba sai dole kana da abin yi, ko asibiti ko kana aikin gwamnati ko kuma kana da wani kamfani mai karfi. Amma ko in kai kuma dan trader ne zaka yi da kanka, kaga shi ma kudi ne wanda yake da sauki in an duba, kamar a ce yanzu yawanci a kowane mutum daya ana biya masa naira 15,000 a shekara, kaga yana da arha. Kuma akan duk wasu ciwarwata da zaka je asibiti a yi sai abin da ya fi karfin su, kaga da arha an auna wannan. To saboda haka wannan abin yana da amfani, amma dai babba abin duba kawai shine ba wai kowa ne zai samu halin yi ba, sai wanda yake da iya samun wannan waya kuma yake da inda zai iya yin haka din.
To sai mu ce mun gode kwarai. Yanzu kuma sai mu lalaba ga abokin aikin mu Aisha Mu'az, inda ta tattauna da ɗaya daga cikin jami'an kula ko kuma shawo kan cututtuka a Najeriya, inda kuma maganar cutar Ebola suka yi.
A wannan karo mun karbi bakoncin Malam Sebastian Yana, mataimakin shugaban sashi mai sa ido na hukumar yaki da cututtuka na ƙasa, wato NCDC. Barka da kasancewa da mu.
Barka Arja.
To menene tukunna cutar Ebola?
To ita cutan Ebola cuta ne wanda akwai kwayan sa muna kira virus din Ebola. To wannan kwayan kuma tafi zamana da dabbobi kaman su,
wato an fi samunta a jikin dabbobi.
An fi samunta a cikin dabbobi, kuma dabbobin daji mai yawa muna samun su, kaman su biri,
da gogo da kuma jamagen daji masu suncin kwayan itace.
To ya dan adam kuma yake samu wannan kwayar cutar a jikinsa?
Kamuwa da wannan cutar in ka zo kusa da wannan dabba wanda ya kamu da wannan cutar Ebola, ta cin wannan nama, kusanci naman, da kuma maiwa ka gyara naman nan batun ci abinci, to a kuma ake kamuwa da wannan cutar. Sai kuma itatuwan wannan kwayan itatuwa da shi wannan dabba ya ci, kamar shi jamage, to shi ya fi taba wannan kwayan, kamar su mangoro, su tugoba, sai ka kamu da ciwon.
Wato ya kamata a kiyaye cin ƴaƴan itatuwa wanda suke da ɗan rauni a jikinsu?
Yawwa.
To idan mutum ya kamu misali da cutar, ta yaya ake ganewa ya kamu da cutar, kuma me ya kamata ya yi?
Wato alamun wannan ciwon nan ta aza da zazzabi mai sansani da ciwon kai.
Wato zazzabi mai zafi
ne? Mai zafi sanini sosai, kuma ciwon kai. Da ciwon kan nan da zazzabin nan, za ka ga za ta dade a jikin mutum.
Idan ka ce dadewa, kamar zai dau awa nawa ko kwana nawa?
Wani lokaci ma yana mako. Mako guda da biyu da aka gani temperature din na ta tafiya sama, yana tahurawa.
Muku sauka ko kuma ya tsaya sai dai tahurawa?
Yana tahurawa. To ya hada kuma da amai, da zawo, da ciwon mara, da zazzabin jiki.
Duk lokaci guda.
Da kwanakin na tafiya, wannan alamun suna ta zuwa. Yana ta karuwa. To har ikai batun zubar da jini, to wannan ne babban alamun ciwon cutan Ebola, wanda ma yayi kama da na Lassa fever.
Yanzu kai magana alamomi da dama, akwai wanda za a fi zazzabin ne yake fara zuwa ko kuma a'a lokaci guda duka suke zuwa, sai wannan ya biyo baya, misali a ce sai gudawa, misali a ce sai
yawa, yana fara da zazzabin ne da ciwon kai da kuma zawo
kamun sauransu
zo, ciwon mara, gajiyar jiki gabaki daya, har ma ya kai mutuwan jiki, tashiwa ma na gagari mutum, yawa, cin abinci ma na wuya, to har ma ya kai karshen shine wannan zubar da jini.
Wannan yakan dauki kamar kwana nawa?
Yana dauki kamar kwana biyu zuwa kwana 20 da guda
a jikin mutum, kamun ya bayyana ko ya illata shi ko ya
a cikin wannan kwanakin da muke kira incubation period, shine lokacin da ka hadu da wannan cutan
har ma ya
hadu a jikinka. Daga kwana biyu wannan alamun za su fara nuna a jikinka har 21.
Wani mataki ya kamata mutum ya dauka?
Kamar shi mai ciwo ya kamata ya je asibiti a je a yi mishi gwaji. To gwaji din dama ana duba na ta zazzabi na farko, sai a yi gwaji kuma bayan gida da jini. To jini din ne mun fi samu ana gane wannan ciwon, su za a ɗau jininka a je a gwada a asibiti. Farwayan wannan ciwo ya yi kama da malaria, ya yi kama da typhoid, har ma da sankarau. To shi yasa muke ce kamar ma'aikacin asibiti, muna ce musu duk mutum ya zo da zazzabin da ya sani ne, ya kamata a bi ka'ida yadda za a kula da shi. Kar mutum ije ce wai wannan malaria ne, ije ya taba shi, saboda tabuwa da mai ciwon nan kamuwa da ciwon kenan. Na farko a kiyaye harka da dabba, kuma a dinga wanke hannu, wanke abinci kowane lokaci. Sai kuma yadda muka ce in mutum ya kamu, kar a kusacin shi sosai. Mun san dai kana da mai ciwo, ya kamata ka je ka duba shi,
kula da shi,
amma a yi da wayo. Shi yasa muke ga ba masu aikin asibiti su sa kayan da ya dace kafin su dai su gano.
To ni ma nake son tambaya yaya su masu aikin kiwon lafiya za su kula da kansu, musamman idan suna kula da mai cuta, da mai dauke da cutar Ebola?
To shi Ebola kamar da mun gano sa da yazo shekara 2014, kun ga irin kayan da ake sa, za ka rufe jiki kamar hijabi ne, duk da kafafuwanka duka. To ya kamata irin wannan kayan ne masu aiki asibiti za su yi, saboda amman mai ciwo cuta ne, jinin mai ciwo cuta ne, bayan gidan mai ciwo cuta ne.
To
kayan da ma ya taba da gadon shi, da su bargo, da komi, duk cuta ne. Har ba da kai ma ma'aikacin lafiya wannan stethoscope da kake taba jikin shi in baka yi da kyau ba ga sai ta samu cutar nan daga mai ciwo.
To yaushe ne mutum zai kai wato yaushe ne mutum zai bada zai kai kansa asibiti ko kuma a'a ya bada bayani cewa a'a na ga wani yana dauke da alamun cuta irin wannan da kamancin sa kuma ina zai kai wannan korafi na shi.
To yanzu dai kamar yadda muke masu aikin bincike cututtuka a Najeriya duk local government din Najeriya da muke da shi 774 muna da masu wannan bincike masu neman yanayin ciwo cututtuka a cikin gari muna kiran su disease surveillance and notification officer. To banda su kowane asibiti komin karamin sa in charge din mai musu training yanda za su gano ciwon nan duk in ka samu zazzabin da ya baya sauka shike nan
mafi kusa da kai asibiti mafi kusa da kai
yawa wanda ya fi karfin naka asibitin.
To daga ƙarshe wani irin mataki ko kuma shi wani wace irin rawa hukuma ta yaki da cututtuka ta ƙasa wato NCDC take yi domin kare ƴan ƙasa da kuma kiyaye su daga kamuwa da wannan cuta ta Ebola?
Muna shela mai messages mun rubuta sakonni mun rarraba mai alert mun rarraba ma jihohi da kuma karaman hukumomi cewa an suka gano abu yake faruwa haka hakan nan su bayyana ma al'umma cewa akwai batun mai yiwuwa cutar Ebola da yake ya fito kuma taba zuwa nan kuma mun hada taruwan kwararru working group suna haduwa kowane rana a nan office din mu na NCDC. To a cikin su akwai wanda da ya kai team wanda suka je Liberia da Sierra Leone to shine team leader din wannan kwararrun haduwan Ebola a NCDC.
To mun gode sosai mana Sebastian da ka samu damar amsa gayyatar mu. Masu kallo iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance sai mu kiyaye domin aka ce lafiya uwar jiki.
Babu fushi da ita.
Kwarai da gaske. To yau ita ce ranar yaki da shan sigara ta duniya da aka ware kowace ranar 31 ga watan Mayu don tunawa da wannan ɗabi'a ta Allah kakai. Ga rahoton Babangida Jibrin daga Lagos.
Miliyoyin mutane ne da yake mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a kasashen duniya daban-daban. Adadin su kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan 6, inda kuma mutane 600,000 waɗanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin. Wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji. Sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da waɗannan cututtuka, hukumomi na bayyana fargaban su game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari. Musamman ma dai a kasashe masu tasowa. To ko ne illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil'adama? Tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim.
To shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama. Na farko akwai ciwon da ake cewa COP, chronic obstructive pulmonary disease. Shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun ɗan adam. Sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansar da ke shafar huhun ɗan adam. Sannan kuma kamar mata masu an gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata.
Yanzu haka dai bayanai sun nuna cewar mata na daya daga cikin waɗanda taba sigari ke wa illa.
I'm Lawrence Clinton. Yes, I'm aware that today is a tobacco day for the smokers. The Federal Minister of Health says it's dangerous to health. Smokers are liable to die young. But from my own extent, I would say the tobacco company, they should stop producing tobacco and cigarettes and other stuff.
Yace kwarai da gaske na san cewa
yau rana ce da aka ware domin fadakar da al'umma game da illar shan taba sigari. To sai dai kuma kamata yayi su ma kamfanonin da ke yin taban, gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gane ba balle ta mu saya. To koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana,
gwamnati ya kamata ta dauki mataki domin ta hana kawo, ta hana masu yin sigarin, ta hana masu samar da sigarin, ta hanyar haka ne kawai za a samu ragowar mashayan sigarin.
To gwamnati da ta kara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka, wannan ya sa an samu, kun samu ragowar masu sayan sigari, masu shan sigari?
Gaskiya ba a samu ba, hasali ma dai sai ma dai kara abin karin kuɗin da kawai suke mutane suna ta da yin korafi ne akan sigari, tana ta kara kuɗi, tana ta kara kuɗi. Sigarin da ake saida naira 10 ne ta koma naira 20, ta naira 20 sai dai a saida 2 naira 50, kuma ga sigarin ma ba ta samuwa inda ya kamata.
Mata ma na sayan sigarin nan?
Eh, mata na saya, mafi akasari ƴan mata su suka fi shan sigarin da kuma matasa.
Ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye. To sai dai hakan bai hana ƴan Najeriya, musamman ma dai matasa, ci gaba da busa sigarin ba.
Kirarin da ƴan birni dai yake wa taba sigarin, taba shanki banza, barinki banza.
Babangeji from Murai Amurka daga Lagos.
Kin ji fa Bauchi yace shan ta banza bane ta banza, to gaskiya shan ta ba banza bane domin za ta haifar da illa.
Kwarai da gaske.
Yawwa, to Allah ya sa mu dace.
Amin amin.
Eh, to yanzu kan bari mu lallaba mu je inda muka fi wayo.
Wayo Allah to.
Assalamu alaikum. Sadiya Abdullah daga nan Katsina dake tare da ku. To yau a filin namu zamu magana ne kan kashin rago, ko kuma inci, ko kuma kashin dan akuya in mutun yana so. Dan wani lokaci wasu suna dan san dan naman abin nan na karamar dabba, to maimakon na rago din, to duk wanda mutun ya samu ko na rago, kashin rago, ko kashin naman dan akuya, to duk ana iya amfani da shi. To uwar gida ki biyo mu ki ji yanda za a yi lamarin yau. Dan saboda yau ba farfisun shi zamu ba, za a dan sarrafa shi ne ta wata hanya daban, saboda dan yau da gobe yawanci mutane sun dan faye yawan yin farfisun shi. To da dadi a dan rika yi ana dan canza shi, ana bashi wata ma'ana daban. To idan uwar gida ta tashi za ta tanaji kashin ragonta da attarugu da albasa da kori da magi da mai da kuma danyar citta da kuma danyar tafarnuwa. In kuma kashin abin nan ne na dan akuya, uwar gida za ta yi amfani da shi. To a nan gurin banda wa'innan kayan da za ta tanada, za ta hada tare da na'ana'a danya. To shi na wannan kashin rago, kashin dan akuya shi da na'ana'a danya a cikin wa'innan kaya da za a amfani da shi. To idan uwar gida ta tashi za ta hada wannan da attarugu din nan da albasai da al'abin nan din da kori din da magin, za ta dan sa mai a cikin blender. Shi ne matsayin kaman ruwa wanda za a markade, amma tunda dai ba ruwa za a sa ba, man ne za a sa, tunda ba ruwanta da sai ta sa wani mai daban cikin nama ko wani abu. Da ta zuba man ta a blender, za ta kawo attarugunta da albasa da cittarta danya da tafarnuwarta danya da kori da magi, duk ta zuba. Idan uwar gida ta zuba wannan a blender, sai ta blender abin ta markada kayanta. In ta markade wannan kashin rago, idan ta gyara shi, in ta samu ko da abin nan tukunya ce tana iya zubawa, in kuma irin dan oven tray din nan mai dan zurfi, sai ta zuba kayanta a ciki. Idan ta sanya wannan kashin rago a nan, sai ta kawo wannan markadan dan nan, markadan nan da ta yi na su attarugu da sauransu, sai ta zuba mashi. Idan ta zuba, idan uwar gida ta tashi, tana iya sawa a oven, kawai in ta sa abinta a oven, to sai ta rufe, ta sa foil paper ta rufe, sai ta sa abinta oven. Idan kuma ba oven za ta yi amfani da shi ba, in ma da icce ne, in uwar gida ta gama wata sanwaccen, sai ta janye iccen, wannan garwashin nan sai ta bar shi, sai ta ɗauko wannan abin nan sai ta ɗora akan wannan garwashi, ta sa foil paper ta dafa kayanta, shi kenan har zai dahu. Ba wani abin da za ta sai dai daga baya, ko in ta ɗanɗana, tunda abin ka ga azumi, in akwai abin da bai ji ba, tana iya sawa. In wannan kashin ragon ne, shi wannan wajen kashin dan akuya din nan, shi a wajen markadan ne za ta sanya wannan na'ana'a danya. Amma in ba na dan akuya za ta yi ba, na kashin rago ne, ba dalilin sa wannan na'ana'a danya. To a sha ruwa lafiya.
Sabina, yaushe za ki mana kashin ragon nan?
Yau din nan Usman.
musamman mu da muke da lokaci. Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta san. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Wasu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan koko ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share.